the way you groove. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Laraba 26 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
To Ibrahim, kakakin majalisar dokokin Amurka Mike Johnson ya samu isassun kuru'u guda 217 don zartar da kudirin kasafin kudin da fadar White House ta gabatar mata a jiya Talata. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin jiragen sama marasa matuki na Russia ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu a Kyiv. Amurka da Ukraine sun amince su bude wani asusun haɗin gwiwa wanda za a yi amfani da kudaden shiga daga albarkatun ƙasa na Ukraine wajen haɓaka ƙasar.
To kanin labaran kenan, babin rahotanni za a ji cewa kungiyar kasashen Mali, Burkina Faso da Niger AES a takaice ta ce a shirye take ta tattauna da kungiyar ECOWAS. Ina amfanin hakan?
Abu ne wanda yake ina jin zai taimaka ma wato waɗannan kasashe, ita IS din ma gaba ɗanta zai kama mata, saboda idan kan diba ita IS din wato kasashe ne wanda suke yau ba su bakin gaɓar teku.
Sannan za a ji cewa ƙarfin tattalin arzikin Najeriya ya ƙaru idan aka lura da GDP.
GDP da ce maka yana nuna gabaki ɗaya arzikin ƙasa ne. Duk inda aka sa kuɗi ya shiga ya fita, ya kamata a duba a gani nawa ne ya shiga, nawa ne ya fita.
Kamar kowane yammacin ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji ke gabatarwa. Inda yau shirin zai dubi halin da tsoffin ma'aikatan gidan yari ke ciki tun bayan ritaya. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kakakin majalisar dokokin Amurka Mike Johnson ya samu isassun kuru'u guda 217 don zartar da kudirin kasafin kudin da fadar White House ta gabatar mata a daren jiya Talata, yayin da wasu 'yan majalisa su 215 suka kada kuri'ar amincewa da kudirin, wanda 'yan Republican ke kokarin gana an ci gaba da rage haraji akan wasu mutane da 'yan kasuwa da kuma rage kashe-kashen kudin gwamnati, abinda 'yan jam'iyyar Democrat suka kira ganganci. Muna da aiki tukura a gabanmu, amma mun kudura aniyar ba muradan Amurka fifiko, abinda Johnson ya fadawa manema labarai kenan. Ya ce za mu ci gaba da dukkan, wato za mu cimma dukkan waɗannan gurorin, ba wasansu ba, kuma wannan shine matakin farko. Johnson tare da sauran shugabannin jam'iyyar Republican sun fada a cikin wata sanarwa cewa burinsu shine zartar da kudirin da zai karfafa tsaron iyakokin kasar da ci gaba da rage haraji ga iyalai da masu masana'antu, da sake maido da Amurka a sahun gaba wajen samar da makamashi da karfafa tasirin Amurka a idan duniya. Shugaban 'yan Democrat a majalisar wakilai Hakim Jeffries ya caccaki matakin, inda ya ce 'yan Republican na kokarin rage ko kawar da wasu muhimman shirye-shiryen tallafi a fannin lafiya, abinci da kuma taimakawa tsofaffin sojoji da masu karamin karfi. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin jiragen sama marasa matuki na Russia ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu biyu a yankin Kyiv. Gwamnan Kyiv Mykola Kalashnik ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin ya kuma lalata gidaje biyar da wani rukunin benaye guda hudu. Tarkacen jiragen da suka kai harin sun kuma lalata gidajen zama da ginin wata jama'a da wani ginin sinima a yankin Kharkiv da ke gabashin Ukraine, a cewar gwamnan yankin a yau Laraba. A yau din sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun harbo jirage marasa matuki guda 110 daga cikin 177 da sojojin Rasha suka yi amfani da su wajen kai hare-haren a cikin dare. Ita kuma ma'aikatar tsaron Rasha a yau ta faɗi cewa na'urorin kariyar ta na sama sun kakkabo jiragen saman Ukraine marasa matuki guda 130 wanda fiye da rabin su a yankin Krasnodar da ke gabar tekun Bahar Aswad aka harbo su. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda za a ji cewa kungiyar kasashen Mali, Burkina Faso da Niger din wato AES kenan ta ce a shirye take ta tattauna da kungiyar ECOWAS don sauƙaƙa zirga-zirga, hulɗa da kuma cinikayya a yammacin Afirka. Daga Yamai ga Salabar ma.
A ƙarshen taron da suka gudanar a ranakun Asabar 22 da Lahadi 23 ga watan Fabrairun 2025 a birnin Bamako, ministocin ƙasashen Niger, Mali da Burkina Faso, waɗanda suka hada da na tsaro da na harkokin waje da na kuɗaɗe da na makamashi da na hanyoyin sufuri, sun fara da bayyana gamsuwa da tasirin ayyukan haɗin gwiwar da dakarun ƙasashen uku ke gudanarwa da sunan yaƙi da ta'addanci. Kasashen uku sun ce suna mutunta dangantaka ta jini, amintaka da hulɗa da kasashen Afirka ta yamma, lamarin da ke baiwa al'umomin sai dawo yancin kai da kawo a yankin IOS. Dangance da batun fara tantaunawa biyo bayan wasiƙun da suka aike wa shugaban hukumar gudanarwar ECOWAS, kasashen IOS sun jaddada aniyar mutunta tsare-tsare da hanyoyin da za a yi amfani da su domin tabbatar da jin daɗin al'umominsu da na sauran kasashen baki ɗayan yankin, waɗanda komai nasu iri ɗaya ne. To koya kungiyoyin cigaban jama'a ke kallon sabon matsayin na kasashen gamayyar IOS, Malam Sule Umaru shine shugaban kungiyar FCR.
Wannan tattauna da zai iya ba wato talakawa damar su je su dawo ba tare da wata matsala ba, da zai ba su damar su je su yi kasuwanci da sun ga dama, abu ne wanda yake ina jin zai taimaka ma wato waɗannan kasashe. Ita IOS din ma gaba ɗanta zai kama mata, saboda idan kan diba ita IOS din wato kasashe ne wanda suke yau ba su bakin gaɓar teku, wanda yake wata cikas ne gare su duk wani yunkuri da za su yi na zuwa kasashe na waje matsala ne. Da haka muna ganin wannan tattauna tana da hali sosai.
Taron ministocin na IOS ya ce ya kammala haɗa wani kundi mai kunshe da manufofin da kasashen uku ke fatan ganin an yi wannan tattaunawa a ƙarƙashin su. Ko da yake ta yaba da wannan yunkuri, kakakin kungiyar Emso Sandoye Falmata Taya na cewa akwai bukatar neman jin ra'ayin talakawa kafin shiga kowane irin zama da wata kungiya.
Kasashen ga makwabtara ne na juna kakin, a ce kungiyoyi ma akwai alaka da yawa da suka tukama mu, amma matsalar shi ne ya kamata a ce duk wata magana da za a yi al'umma suna da labari, sun san yadda za a yi. Ko an je an yi magana an dawo su ma al'umma a ba su bayani, to ga yadda aka aje, ga yadda aka tsara. Ba sai da yawo ba Union European ko kuma duk wata kungiya ta duniya dai tsari ne za a yi mai hulɗa da su, saboda kungiyar mu ta IOS kungiya ce mai kishin kanta mai zaman kanta.
Kawo yanzu ba wata amsa daga bangaren kungiyar kasashen yammacin Afirka a hukunce dangane da tayin na kasashen IOS. A ra'ayin Sule Umaru, yin na'am da sabon matsayin na kasashen Sahel shine mataki mafi a'ala ga jama'ar kungiyoyin biyu.
Ta cikin ECOWAS yana kawo matsala ga talaka. Ita ECOWAS din muna fatan cewa da za ta karɓe su da hannu biyu, ba don kowa ba sai don al'umma, saboda wannan al'umma na wannan kasashe suke wahala.
Bayan da suka fitar da logon kungiyar su a ƙarshen watan Disamban bara, kasashen IOS sun bullo da tutar kungiyar wanda ke da rinjayen launin tsanwa da wani tambari mai launin kore da ja da ruwan goro a tsakiyarsa. Shugaban Mali, shugaban riƙon Confederation IS, Janar Asimi Goita ne ya jagoranci ƙware-ƙwaren bikin yayi labulan sabuwar tutar a ƙarshen taron ministocin ƙasashen uku. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Barma, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yayin sadarwa da Facebook da X da Instagram ga muryar da cigaban labaran duniya.
Amurka da Ukraine sun amince su bude wani asusun haɗin gwiwa wanda za a yi amfani da kudaden shiga daga albarkatun ƙasa na Ukraine wajen haɓaka ko farfado da ƙasar, a cewar jami'an da ke da masaniya akan tattaunawar da aka yi game da batun. Tsarin zai kunshi yin amfani da kashi 50 cikin 100 na kudaden da ake samu daga ma'adinai man fetur da gas na Ukraine. Amurka za ta taimakawa Ukraine wajen karfafa tattalin arzikinta da bunƙasa ƙasar, ko da yake tsarin bai kunshi alƙawari daga Amurka na ba Ukraine kariyar soja ba, amma jami'ai sun ce ana ci gaba da tattaunawa. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamar cewa ta yiwu ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a ƙarshen wannan makon.
To, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dosa, inda alƙaluman bayanan hada-hada wato na GDP kenan ke nuna cewa tattalin arzikin ƙasar ya ɗan murmure. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ilka.
The CPI report has been downloaded for over 500,000 times in the last 6 years, along with other core outputs that we produce such as the GDP.
Masu neman bayani kan mizanin farashi CPI sun sauke rahoton fiye da su 500 a shekara 6 da ta wuce. Don haka wannan rahoto da na mizanin arziki GDP ya zama mai muhimmanci da muke fitarwa bisa bin ka'idoji na duniya. Yanzu shugaban hukumar ƙididdigar Prince Ade Miadeniran. Alƙaluman sun nuna ɓangaren sufurin jirgin ƙasa, mota, sadarwa da cibiyoyin kuɗi ne kan gaba wajen ƙarfin hada-hadar arziki a Najeriya. Babban jami'i na hukumar ta MBS Ibrahim Yakubu Tanko ya yi ƙarin haske da nuna mizani na GDP yana duba dukkan hada-hada ce ta kuɗi, kuma akan sabunta shi bisa tafiyar zamani.
Kamar misali, harka na yanan gizo wanda muke kira digital economy, e-transport, misali ta Uber ɗin nan da ake kallo. In ka koma ta gefen kasuwanci su Jumia, su Konga, wayannan hanyoyi ne wanda ake kasuwanci da su amma ta yanar gizo. A wasu kasashen ma, da kasashen da suka ci gaba a duniya, yanzu su ne ma suke da hanyoyin kasuwancin. GDP ce maka yana nuna gabaki daya arzikin kasa ne. Duk inda aka sa kuɗi ya shiga ya fita, ya kamata a duba a gani nawa ne ya shiga, nawa ne ya fita.
A nan, hukumar ta MBS ta yi ƙarin bayani kan mizanin farashin kaya CPI, da wasu kafafen labaru suka yi kuskuren fahimtar rahoton da ba wai yana nuna saukowar farashi bane daga kashi 34 cikin 100 zuwa kashi 24.48. Amma sauyin shekarar da ake gwada lissafin tsada daga shekara ta 2009 zuwa 2024 ya kawo bambancin bisa ma'anar. Yanzu akan gwada ma'aunin ne daga bara, inda dama kaya sun riga sun yi tsada. Kwararre a fannin mizanin farashi Dr. Abdullahi Jibrin ya duba amfanin mizanin tunda ba wai yana nuna saukar farashi a kasuwa bane.
Dan misali, gwamnati za ta daidaita albashi, dole tana amfani da ainihin wannan hawa ne da shi za ta diba, ta ga to okay, ina zan iya aji albashin yadda zai zama cewa ba a cutar da mutane ba sosai. Kuma banda waɗannan abubuwan, monetary policy na central bank ta kan yi amfani da waɗannan alƙaluman ne ta bada interest rate, kuɗin ruwa, to dole tana amfani da wannan abu ne ta gani cewa shin zan ƙara kuɗin ruwa ne ko ko zan rage kuɗin ruwa ne. So dole tana amfani da waɗannan abubuwa. Sannan kuma shi ma dan kadan wanda zai ja da mutane da ta gidaje, misali haka, za su diba su gani okay, idan na rike wannan kuɗin misali da me zan isa, zai taimaka maka wajen tsara yadda zaka kashe kuɗin ka.
MBS ta saki rahoton mizanin farashi da na tattalin arziki daidai lokacin da kayan masarufi suka dan sauka a kasuwa, wanda ke da alaka da shigo da abinci daga ƙetare da kuma ƙara darajar naira kan dalar Amurka. Duk da rahoton bai nuna Najeriya na kan gaba da Afirka ta Kudu a ƙarfin tattalin arziki kamar yadda ya faru a baya ba, amma ya nuna arzikin Najeriya ya bunƙasa. Kamar mutum ya shiga kasuwa zai ga duk kayan da yake bukata don arziki ya shigo da su, sai dai ko in mutum ba shi da kuɗin saya. Nasiru Adamu Ilka, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, gaida Nasiru, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a dandalin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi al'umma da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya duba halin tagayyara da tsofaffin gandurobobi ke ciki ne bayan sun yi ritaya daga aiki. tsarin mulkin Najeriya ya ayyana shekaru 35 ne ma'aikacin gwamnati zai yi kafin ya yi ritaya. Kundin tsarin mulkin ya kuma ƙayyade shekaru 60 a matsayin shekarun da ya kamata ma'aikaci ya huta da aikin gwamnati, in banda malaman manyan cibiyoyin ilimi da wasu ayyuka na musamman. A ƙa'ida da zarar ma'aikaci ya kammala adadin shekarun aikinsa na gwamnati, yayin da ƙarfinsa ya ƙare, ga tsufa, ga cuta, ga iyali na buƙatar abinci, kuɗin makarantar yara da buƙatun iyali da na 'yan uwa, kamata ya yi ya samu haƙƙinsa don rage masa raɗaɗin rayuwa. Wasu tsofaffin jami'an gidan yari da suka yi ritaya sun koka kan tsarin biyan su fansho, wanda suka ce an tauye musu haƙƙinsu, kuma sun rasa wanda zai saurari kukansu ya share musu hawaye. Shugaban kungiyar tsofaffin jami'an gidan yari reshen jihar Plateau, Anthony Ibrahim Ayiwolo, ya ce tsarin adashen gata na contributory pension system da ke biyan su fansho baya musu adalci, don haka suke buƙatar a fitar da su zuwa wani tsari da ke kula da sauran jami'an tsaro kamar sojoji da 'yan sandan farin kaya.
Mu yi ake na shekara 35 a gwamnati, sannan gwamnati sun salame mu a gaskiya, abinda suke bamu baya biya mana bukata. Wani abun da suna ce da shi wai contributory pension system, an samu a ciki mu yi kuka gwamnati su cire mu daga wannan contributory system pension system din. Gaskiya a kowanne suna karɓar 20,000,
wato 20,000 din nan kusan za a ce wanda ya yi ritaya ƙaramin ma'aikaci kenan.
Dukkan mu a cikin mu ba wanda bai kai matsayin na level 8 ba, musamman kamar su manya din kudin su ma bai kai 70,000 ba, kamar su controller da su abena din kudin su bai kai 70,000 ba
a ƙarshen wata. Amma kun bincika kun gane me yake tafiya, me yake faruwa? Kusan za a ce ana ƙara albashi ma sauran ma'aikata musamman a wannan lokaci, me yasa kudin baya ƙaruwa? Kun bincika kun gani?
Mu bincika har su wanda suna rike da kudinmu, wato National Pension Commission, akwai watan da ta duba, mu yi kuka ta duba, ta rubuta ma finance minister cewa waɗannan mutane fa an bar su a baya ga wahalan da suke sha. Har yanzu ta rubuta ta kai musu a ga paper din ma a hannun na yanzu haka, amma ba su yi komai ba har yanzu. Ran Monday da ya wuce nan na je na doka gawa mu member na wanda dire ya faida kasa ya mutu.
Me ya bambancin wayannan tsarin, kuma me yasa kuke so a fitar da ku?
Wannan tsari abinda ana ce CPC da kuma PITAT, su wanda mubar aiki tare mu yi aiki shekara 35 daidai da su, wanda kuma suna ana matsayi daya a kowanne suna karɓar 100,000, mu kuma yanda na faɗa kare midin 20,000. So dalilin da muna kuka cewa gwamnati ya yi kamata su cire mu a wannan tsari na contributory system pension.
Farfesa Auta Dankat Mandok ya ce tunda suka yi ritaya ma ba su samu kuɗaɗen kwashe kaya ba, balle tsarin kiwon lafiyarsu.
Tashi daga kuɗin da za mu tattara kaya mu je gida.
Idan kun yi ritaya ke?
Ba ba mu ba. Ba wani wanda ya taba samuwa.
Amma dama tsarin kenan, idan ka yi ritaya an za ka kwashe kayanka daga gidan hukuma sai a biya ka ko kuma a kwashe maka kaya?
Sosai ma. Yana nan tsarin gwamnati din, yana constitution ma. Kinga kudin medical allowance shine akwai wadansu abubuwan da ake bayar ma masu aikin asibiti domin aikin su din akwai damuwa da yawa, to gaskiya ba same shi ba. Akwai health insurance scheme, kyau na abu shine in ka sufa ma a dinga baka a magunguna din a kyauta, ko ma shigan mota ma ya zama a kyauta, ko ma tafiya ina ma a layi ba kai ba za ka yi layi ba. Amma namun nan yanzu haka nan ni ma bana samu wani magani a kyauta, kuma rashin lafiya yana karuwa lokacin da ka sufa ne. Then biye da wannan kuma akwai promotion arrears, wanda mutane da yawa an ba su karin girma amma ko kobo ba ba su ba. Ni na retire as a deputy controller amma ni ban samu wannan arrears ba.
Kun bincika me yasa wai har ake samun wayannan tsaiko a wayannan biyan wayannan kuɗaɗen, daga hukumar ku ce ko kuma daga gwamnatin tarayya ne?
To ni ina gani zai hada guda biyu din. In namun mutanen suna son a biya mu za su biyo mana ai. su gwamnatin kuma su da aka yi magana sai su wurin aikin mu din correctional center sun ce ai ba su ne masu biya ba wai office na accountant general wai waye da waye wai masu kudi ne to kin ga dai inda su ma din za su fado cikin wannan damuwa domin za su retire su same mu yawa to mun taba gaya musu mun ce fa su yi takan sansan don by the time suka retire suka zo ka same mu za su fado at the same damuwan da muke ciki
wani hali kuke ciki ganin cewa ga tsufa kuma ga bukatu na karuwa ga yara waɗansu ma sun gama makarantar ba su samu ayyukan yi ba wani hali kuke ciki
daga ganin mu ma zaki ga mun riga mun kwararrabe duk fuskar ma ya yanku ne da yanda muke ba haka muke ba wani ma ya shafa mai ma baya kama jikin shi yanda ni na gani kenan wani kuma zaka ga takalmin shi din ma kaman facin aka ma takalmin to abun bai dadi ba gaskiya amma dai har yanzu fa akwai wani kudin da muka bayar wai za a yi bank namu na prison har a yau sun ce za su ba mu dividend din ba mu ga koko ba da aka yi tambaya sai aka ce eh wannan departmental issue ne to departmental din mu muna duba ko su correctional center za su yi wani magana to kuma tun da yake yana wurin su ne amma har a yau da muke magana ba mu samu komai ba kuma national housing wannan national housing din kudi muna tarawa ne fa daga albashin mu
sai a cire maka kudi akan cewa na gida kenan
yawa to amma har a yau ba su bada kudin ba
dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta
malama Ajime Jummai Chongom tace an dake su ne amma an hana su kuka
an yi mana duka an hana mu kuka domin abinda aka raba guda biyu dinnan akwai Pitad akwai kuma CPS Pitad in so retire za baka basic salary naka wanda dukkan mu da muka retire dinnan da babu wanda yana karba kasa da 50,000 a basic salary amma a yau an waye gari daga mai 20,000 sai 30,000 manyan mu ma a matsayin controllers na prisons ma kudin su bai kai 100,000 ba an kuma da aka retire din mu ba mu da yanci mu je asibiti an cire mu ma a national health insurance ba mu da yanci mu je nan sai mun biya amma da an bar mu a under wannan health insurance din in an charge ka 200,000 ma zaka biya 20,000 ne in an charge ka 10,000 ka gan zaka ba da 1,000 kawai amma yanzu babu shi yasa ka mutuwa yanwane na suna ta mutuwa last week mu yi biso daya wancan watan ma da ya mata da su mun bi ne amma gashi nan da rashin lafiya bai bar mu ba
kina uwa kina mace yaya ya shafi rayuwar iyalinki
sosai ai karfin gidajen ma an bar ma mata ne yanzu muna fama gwamnati su ji kukan mu su taimaka mana a fitar da mu a wannan CPS din a komar da mu pension mu na da ai dukkan mu mun yi aiki 35 years ya za nuna bambanci wasu suna can mu kuma an bar mu annan muna karba kasa da 20,000 mai 20,000 zai mana a yanzu masara nawa ne a kasuwa babu kayan miya babu magi ma packet 1,006 na zaka siya packet na kai ka wata muna fama a jikukan mu a fitar da mu a wannan scheme din muna kira da babban murya ga shugaba na kurkuku domin ya introduce sabon abu domin idan mutum ya yi aiki yana kaban shekaru 32 kafin retirement a introduce wani skill acquisition wanda za a training sana'a wanda za a koyar ma wanda su yi kusan retiring ko da na watanni hudu ne ko zuwa shida don in suka retire ba za su yi wahala kaman da muke ciki ba
Kabiru Ali da ke sashen sanin halayyar 'yan adam a jami'ar Jos ya ce rashin baiwa ma'aikata haƙƙinsu na karya kuzarin aiki.
Duk wani abu yana faruwa daga very bad administration na gwamnati. Ya kamata ya zama gwamnati tana ba da yiya ikuci kowa ya samu haƙƙinsa daidai. Ma'aikaci ma'aikaci ne kuma ya yi aiki wa gwamnati ne har ya gama aikinsa lafiya. So ya kamata a ce pensionsa ana biyansa pension. Duk yin da ake biyan kowa wanda suna ci zuwa ya zuwa da iyali. Ya kamata a ce dukkan su ana basu fiya in kuce a basu kowa sun su daidai. Duk wani bambanci ma na wajen kudin wani sanari in ka shiga da diploma you have to be as a diploma. In cash, you get IK the degree. Cash get a degree. Ya kowa a bashi aikin sa. Sai maganar bambanci ba gaskiya ba da sai sai mai education iri ne. Saboda haka bai kamata a ce wai soja ya dawo kudi daban, police da dawo daban, har a fansho daban, a salary daban. Shi kuma wannan ma an downgrade din sa gaba ɗaya ma shi wanda ya correctional center ba ma bai da same. What is sandita zan ne da zai masa wani rayuwa zai shi. It's as government suna so kawai ya mutu ne kawai ba san amfanin shi ba. Saboda haka wannan abun yana jawo mutane ba sa samu motivation in the sense of motivation a karfafa ka inda zaka yi aiki sosai kai proud yes ina gama aiki lafiya ma zan samu kula a gwamnati. Wannan shine abun da yake gwamnati duba da kyau ta dinga yi. Yanzu shi wannan gwamnati na tunu mu da yake cewa zai gyara to muna expecting yayi gyara in ma na baya ba sai ba shi ya gyara.
Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai diga haya. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Allahu zai kare mu baki
da. To a gaishe ki da tawagarki. Yanzu ga kaɗan daga ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Ra'ayin na farko ra'ayinka ne na Mairo Umar Makira. Kace sake fitar da rahoton samun karuwar tattalin arzikin kasar mu Najeriya da hukumar NBS ta yi abun farin ciki ne matuƙa. Da fata Allah ya ƙara dado mana hakan kullum amin. Sai kuma ra'ayin Musa Malam Indo Kazawai mai cewa yadda kasar mu ta Niger ta mallaki rijiyoyin man fetur da dama da kuma take sarrafa su iya son ta ba tare da katsalandan na wata ƙasa daga ƙetare ba ko kaɗan. Bai kamata a ce an bar 'yan ƙasa muna ɗanɗana kuɗanmu wajen nema da sayan man fetur da tsada ba. Da fatan gwamnatinmu za ta duba ta kawo mana talakawan ƙasar sauƙi amin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kai ko cewa kai shugaba Tinubu anya kana son kuri'un talakawa a zaben shekara ta 2027 kuwa? Domin gaskiya alamu sun nuna akasin haka. Ganin yadda kake gasawa talakawa aya a Kano a mulkinka. Allah ya kyauta. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Suleiman Ahija Buhari. Kace takaddama da ke shirin tasowa a tsakanin kamfanonin shirya aikin haji na ƙasar mu Niger da hukumomin Saudiya kan kwangilar jigilar maniyyata aikin haji na wannan shekara bai yi daɗi ba. Da fata Allah ya ba ɓangarorin biyu ikon sasanta kansu amin summa amin. To ra'ayoyin da lokaci ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan hankali za mu rika karantowa.
To gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
Kakakin Majalisar Dokokin Amurka Mike Johnson ya samu isassun kuri'u guda 217 don zartar da kudirin kasafin kudin da fadar White House ta gabatar mata a daren jiya Talata, yayin da wasu 'yan majalisa su 215 suka kada kuri'a kin amincewa da kudirin wanda 'yan Republican ke kokarin ganin an ci gaba da rage haraji akan wasu mutane da 'yan kasuwa da kuma rage kashe kudin gwamnati, abinda 'yan jam'iyyar Democrat suka kira ganganci. Muna da aiki tukura a gabanmu, amma mun kudura aniyar ba muradan Amurka fifiko, abinda Johnson ya fadawa manema labarai kenan. Ya ce za su cimma dukkan waɗannan gurorin ba wasunsu ba, kuma wannan shine matakin farko. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Laraba cewa wani harin jiragen sama marasa matuki na Rasha ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikata wasu biyu a yankin Kyiv. Gwamnan Kyiv Mykola Kalashnik ya faɗa ta kafar Telegram cewa harin ya kuma lalata gidaje biyar da wani rukunin benaye guda hudu. Tarkacen jiragen da suka kai harin sun kuma lalata gidajen zama da ginin wata jama'a da wani gidan sinima a yankin Kharkiv da ke gabashin Ukraine, a cewar gwamnan yankin a yau Laraba. Amurka da Ukraine sun amince su bude wani asusun haɗin gwiwa wanda za a yi amfani da kudaden shiga daga albarkatun ƙasa na Ukraine wajen haɓaka ko farfado da ƙasar, a cewar jami'an da ke da masaniya akan tattaunawar da aka yi game da batun.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Inda za kuma a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan tsadar kayan masarufi yayin da ake dosar watan azumi na Ramadan. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lewis Gresham da kuma engineer mu na yanzu Patrick ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasu.